بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci da ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 8 ga watan Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Yuli 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna Dandali da ke nan tudun Wadan Zaria a Nigeria a inda muke darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin juzu amma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin darussa na tafsirin suratul layli ne ko na'am mun fara bin tafsirin wannan sura har zuwa fadin Allah madaukakin sarki fasal yasruhu lil yusra zamu ci gaba daga inda Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man bakhira wastagna وكذب بالحسنى بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa amma man bakhila wastagna Allah ya ce kaga kuwa man bakhila wanda yayi ruwa wastagna ya nuna shi ya wadatu daga abin da ke wurin Allah wa kadzaba kuma ya ƙaryata bil husna da abinda wato Allah yake bayarwa na lada ko bil husna ya ƙaryata la ilaha illallah da ko wannan fasara Allah ya ce fasa yassiruhu to da sanni zamu huwace masa zamu hore masa lil usra zamu hore masa wato wuta hanyar zuwa wuta fasa yassiruhu da sanni zamu hore masa lil usra hanyar tafiya wuta Inda ya tunawa dama muka ci waɗancan ayoyin na baya amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra waɗannan guda uku suna magana ne akan as-simple awwal bangare guda na raba mutane da aka yi gida biyu wancan bangaren shi ne na mutanen da suka yi suka bayar da haƙoƙin da Allah ya ce su bayar haƙoƙin shi ubangiji da haƙoƙin ƴan uwansu mutane sannan kuma suka dinga jin tsoron Allah suka zama masu takawa sannan suka gasgata al-husna ko dai mu dauka ita la ilaha illallah din ko kuma al-husna ita ce aljanna da zamu zo mu je insha Allah to wannan sune bangare na farko da Allah ya musu alƙawarin cewa fasani yassiruhu da sanni zamu sahale musu lil yusra dan su kai ga samun aljanna cikin sauki Allah ka samu na cikin su to sai Allah madaukakin sarki ya dauko bayani game da ɗayan ɓangaren su ne waɗanda su kuma suke da wannan halayen wa amma man bakhira Allah ya ce kaga wanda ya yi ruwa wastagna ya wadatu ya ga baya buƙatar shiriya baya buƙatar aljanna baya buƙatar yarda Allah baya buƙatar tsira baya buƙatar tuba a wurin Allah shine wastagna ya wadatu daga shiriya Allah da ladan da Allah yake bayarwa a lahira da shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin Allah waɗannan suka zama ba su ne damuwarsa ba baya buƙatar su to wannan shine aka ce wa kadzaba sannan kuma ya ƙaryata bil husna ya ƙaryata samuwar Allah ya ƙaryata manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata littafin alqur'ani ya ƙaryata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ƙaryata gaba ɗayan shari'a wannan shine ma'anar at-takzib wato wanda ya kai matuƙa wajen ƙaryata abinda aka ce ya gasgata ai man balaga aqsa ma yablughu al insanu min at ta'aridi aw min ta'arrud nafsihi lil halak kamar yadda ainihin asidi yake fada wato wanda ya kai matuƙa wajen gabatar da kanshi, wajen yi wa kansa sagegeduwa, ya ba kanshi damar samun halaka mafi girma abu. Wannan ya cancanci Allah madaukakin sarki ya wuyata masa wato hanyoyin shari'a, sannan kuma ya sauƙaƙa mishi hanyoyin da zai samu halaka. Da haka aka ce fasunye suruhul usra. At-takdhib bil husna, malamai suna dunkule shi ko su ce huwa shirku, shine yin shirka, wa adamul qiyam bil wajibat, da kuma rashin tsayuwa akan abubuwan da Allah ya daura mutun na shari'a. Duk wanda ya haka yana cikin man kadzaba bil husna. Shi lafazin al-husna din a cikin alqur'ani mai girma yakan zo da ma'anoni daban-daban. Akwai muhimmai guda uku. Na farko, al-husna yana zuwa da ma'ana al-janna ita kanta, kamar yadda Allah yake cewa lilladhina ahsanul husna wa ziyada, lalle waɗanda suka kyautata, suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, suna da al-husna, suna da al-janna wa ziyada, kuma suna da ƙari akan al-janna, shine ganin huskar Allah, kamar yadda yake cikin suratul hadid kenan ko. Haka nan kuma a wurin Allah yake cewa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adu, lalle waɗanda ya gabata cewa mun ba su aljanna, wato sahabbai kenan da jagoransu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya musa alƙawari cewa laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajiri wal ansari da taba'uhu ila akhir al-aya, wannan ta cikin anbiya uta ce innal ladina sabaqat lahum minal husna, lalle waɗancan da aka ce an ba su aljanna ay radiyallahu anhu wa radu anhu dinnan, Allah ya ce ulaika anha, waɗannan daga barin ita wutar, mub'aduna, su masu abin nisantawa ne daga wuta, la yasma'una hasisaha, ko da warinta ma ba za su ji ba. Allah ka samu a cikin danshinsu, ka samu bi tafarkinsu ya Allah. Waɗannan ayoyin kaga dukkaninsu al-husna ta zo a cikinsu da ma'ana aljanna. To tayyu yana iya zama a nan ɗin ma haka ne, wa kadzaba bil husna, ya ƙaryata cewa akwai aljanna, domin a cikin kafiran Makka akwai wannan kurarin inda suna cewa wa ma adunnu sa'ata qa'ima, ba na tunanin ma za a tashi alkiyama, wala in ruji'tu ila rabbi al-ajanna khayran minha munqalaba, da ire-irensu suna da irin wannan tunanin cewa babu ma wata aljanna, wahani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai yake yi, babu wata aljanna. Allah ya kyauta. Yana zuwa kuma da ma'anan alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na zai bayar da nasara, ya ba da ƙarfi ga muminai. Mutanen Makka kafirai suna ƙaryata yiwuwar cewa wata rana waɗannan mustad'afuna ɗin, waɗanda aka raina aka hana su kataɓus musulmai tun a Makka da kuma ko bayan kuma su Madina, ana musu gani-gani. Don haka ma da za a je yaƙin Badar sai da aka yi bikin cin nasarar yaƙin kafin a tafi yaƙi. A kan hanya sai da aka bayar, aka sha giya, aka yanka raƙuma, aka soke raƙuma, aka yanka dabbobi, aka yi sharhuliya da tunanin kawai da an je lokaci guda za a murƙushe su. To ana musu wannan gani-ganin. Saboda kafiran Makka suna ƙaryata abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa mu'mini cewa su yi haƙuri, akwai nasara a nan gaba. To shi ne al-husna. Kamar yadda a cikin suratul a'raf Allah yake cewa wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru. Kalmar Allah Ubangiji ta alƙawarin nasara da yau banu Isra'ila ta tabbata, Allah ya ba su wannan nasaran bayan irin jidali da irin wahalar da suka sha a hannun Fir'auna da su Hamana da sauransu. To Allah a daga ƙarshe ya ba su nasara. Allah ya ba mu labari ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna, ay an-nasr wa at-tamkin, jagoranci da Allah ya ba su da kuma ƙarfi da ya ba su a bayan ƙasa, bayan da ba su da shi. Kamar da Allah dauki zai ke cewa wa inna ila bani isra'ila la tusiduna fil ardi marratayn thumma la ta'alunna 'uluwan kabira, da ire iren su Allah ya ba mu labarin abubuwan da ya musu. Na uku, al husna tana zuwa da ma'anan al mal wal gina, wadata da arziki, shine kamar yadda muka ambata da yake cewa wala in yuju ila rabbi la ajidanna inna li 'indahu lil husna, ko wala yuju ila rabbi cikin husna kenan, wala irji ila rabbi inna li indahu lal husna, imma an maida ni wurin ubangiji na idan can kafiri, to lalle ni a wurin ubangiji na ina da tabbacin zan samu al husna, zan samu wadata da arziki irin wanda nake da shi a nan duniya. Wannan a take shi kenan game da fadan Allah madauki sarki da yake cewa fa amma man bakhila wastagna sai Allah yace wato cewa dai wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bi husna al-imam al-qurtubi yana cewa ma'anan bakhila anan zanna bima indahu falam yabdhul khaira mutun yayi ruwa ya rike abin da ke hannunsa ba tare da ya saki hannu yayi kyauta yayi sadaka yayi zakka yayi ihsani yayi biyayya iyaye yayi jihadi ya taimaki addini da sauransu ba saboda haka suka ce wannan shine al-bukhlu anan wato wanda dai ruwa dai wanda aka sani shi kuma at-takdhib kamar yadda muka ambata shine rashin aikata abin da yake na wajibi sai ce fasal yasruhu al-usra ai sanaj'alu dawlahu an-nara amran muyassaran wa sari'an la su'ubata fihi Allah yace da sannu za mu sanya hanyar tafiyarsa zuwa ga wuta ta zama wani abu mai sauki cikin gaggawa babu wata wahala sai ga duk aikin wuta baya mishi aikin kafirci aikin barna aikin Allah wadarai baya mishi wala yana ta aikatawa kamar wato sai ya zama abinda zai zama mai wahala to shi mai sauki ne a wurinsa kamar ya zama wani abu mai sauki abinda mumini ke jin wahala sai zama mai sauki a gunsa da haka wannan wahalar wanda Allah yake cewa alal kafirina ghayru yasirin to za su wayi gare su ta sa'ayi zuwa ga nemanta fadhalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghayru yasir sai ga kafirina ta sa'ayi zuwa ga samanmu da kanshi da gurbi a cikin wannan wahala shine sai malamai suke cewa ma'anar wannan zance cewa waɗannan bangarori guda biyu da fa amma man a'ata wattaqa bangare da farko kenan da kuma bangare na biyu amma man bakhila wastagna kowannen su za a yi mishi sakamako da gurgurdan manufarsa da aikin sa fa'al alkhairi yujazihim rabbuhum khairan bi tawfiqin minhu wa fadli wadanda suke a'ata wattaqa ubangiji zai saka musu da alkhairi yadda abin da suka yi wannan cikin falala Allah da rangwamen sa kenan ba wai dan sun cika mudu ba su kuma ma'abota sharri Allah yake sigi da musu sakamako da sharri irin nasu wanda yake bisa adalcin Allah da kuma yadda Allah zai tabar da munanan ayyukan su wannan haka hadisai suka zo da dama suka nuna wannan falalar ta Allah ga ma'abota alkhairi da kuma adalcin Allah ga ma'abuta saba masa daga cikin hadisan akwai hadisin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda yake cikin littafin bukhari da muslim sayyidina ali yake cewa kunna fi jinazatin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a durin wata hidima ta sallar gawa da ainihin rufe ta da raka ta makabarta shine jinaza kenan da wasali kasan an ce janaza to iya sallar kenan amma aka ce jinaza ya shafi duka hidindimin da ake magawa to yace da muka zo a bibaqi'il gharqat a wannan makabarta ta baqi'a dake jikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada to da aka zo ba a gama tona kabarin ba an riga kuma an iso sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun wuri sai ya tsuguna ko ya zauna sai na yace fa qa'adna hawlahu sai muka zauna muka kewaye shi kuma ahu mikhsaratan fanakasa yana tare da wata isanda sai ya sa ta a ƙasa haka yana dan cakudan ƙasa haka faja'ala yankutu bi mikhsarati ya dinga taba ƙasa da wannan isanda kuma qala sai ya ce ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha min aljannati wan nar nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ku dinnan da kuma duk wani rai da yake da numfashi a yanzu da Annabi yake magana da kuma a bayan maganar sa alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu wani a cikin ku sai da ya zama an tanadar mishi gida guda biyu akwai gidan shi na aljanna akwai kuma gidan shi na wuta wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan face kuma sai an yi hukunci an rubuta cewa karshen wane mai tsira ne ko karshen wane halakakke ne Allah ka tsare mu daga halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai riwaya kai sayyidina Ali ya ce fa qala rajulun ya rasulullah afala natakilu wa nad'u al'amal sai wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ka ce an riga an tanadi gidan kowa kuma Allah ya san makomar kowa to ne dai ana koyi mu zauna mu jira ba sai mun yi wani aiki ba kowa ya jira makomar shi ta hukunta ina za shi fa man kana minna min ahli sa'ada fayassiru ila ahli sa'ada da gaskiya mu wanda yake dama can Allah ya kaddara dan aljanna ne mai tsira sai Allah ya ba shi dama ya kawai tafi aljanna wa man kana minna min ahli shaqa fayassiru ila ahli shaqa ya jira kawai ya ga dan wuta ne shi fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka lauki ba zama lauki ko ku jira kaddarar ku ba amma ahli sa'ada fayassiru lahum li amali ahli sa'ada Nabi ya ce ku tashi ku yi aiki waɗanda suke Allah ya yi nufin tsira ne za ka tara Allah ya sawwaka musu aikin tsira ba wai za su zauna ba su yi aiki ba kwata-kwata su jira kawai wancan ƙaddarar ce aiki a tun daga nan a duniya za su dinga yin aikin da Allah ya nufaci su zuwa gare shi kuma Allah zai cika musu da wannan aikin so da haka ba wai zama za ku kuke yin aiki ku jira kawai ku ce bari ku ga yadda Allah zai da ku ba kamar yadda Allah ya ce shi ke ci da kowa, shi ke shayar da kowa. Ma wani bawan da yake jira kawai ya ce bari ya zauna da shi da mutanen gidanshi su ji sakoshi. Dole za su tashi su hidimar da za su ci abincin daga nan sai Allah ya kusa da su. Wa ma ahlus shaqa Nabi ya ce kaga ko waɗanda suke ma'abuta iya fayassaruna ila amali ahlus shaqa. Za a sauƙaƙa musu aikin halaka. Wato ba za a kawai lissafa su cikin halakakku din ba. Sai an so ka musu aikin halaka dan Allah ya ɗaya musu da hujja sai na da yace thumma qara'al ayat sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi guda shida fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayunsiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna zuwa ƙarshen su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi wato yana ƙara tabbatar mana da cewa wannan shine tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan ayoyi masu albarka wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim har ila yau Imran ibn Husayn shi ma ya ruwaito wannan hadisi da kwatankwacin wannan riwaya a cikin Bukhari da Muslim da yake cewa qila ya rasulullah a ulima ahlul jannati min ahlin nar shin a cikin ilimin Allah an tantance su waye yan wuta da yan aljanna qala na'am yace kwarai kuwa qala sai aka ce fa fimal amalu to aikin me muke ada sai mu jira ko qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sauƙaƙa mishi aikata aikin da dan shi aka halice shi so da haka ake so kullun mutum ya dinga roƙon shiriya a wurin Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'ati ko ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika domin in mutum ya ga yana yin addinin gaskiya to daga Allah ne ba dabarar sa bace ba iyawar sa bace ba karfin sa bane akwai wanda wata kila ya fika dabara ko ya fika hangen nesa ko ya fika kwakwalwa ko ya fika ilimi ko ya fika kyan halitta amma wata kila bai samu wannan shari'a ba su Abu Jahal da su Abu Lahab waɗannan larabawa ne Qurayshawa ne zuriyar gidan Isma'ila da Ibrahim ne su ma amma Allah madaukakin sarki bai rabauta su da shari'a ba haka suka rayu ga Annabi suna kallon shi yana kallon su amma suka mutu cikin halaka cikin bata so da haka abun ba dabarar mutum bane ba yin kanshi bane Allah ne mai dauke sarki ne suka da baiwa suka da falala sai sa a haife kama musulmi tun farko ba ma zaka samu dama da zaka yi tunanin ko musulunci ba gaskiya bane ko kuma a haife ka kafiri din amma kuma sai Allah mai dauke sarki ya buɗa maka zuciyarka haka fahimci addinin Allah ka gane gaskiya wannan kuma dukkanin mu bayin Allah ne haka Allah yake yi da mu yadda ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun har ila yau Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu yake cewa a cikin riwayar sa yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fi yadihi kitabani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana rike da wasu littattafai guda biyu fa qala sai yace atadaruna ma fi hadhal ma hadhan alkitabani ko kun san menene waɗannan da tafin suke dauke da shi fa kulna la ya rasulullah muka ce ba mu san abin da ke ciki ba ala tukhbiruna shin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka labarta mana ba faƙala lillazi fi yadihi yumna, sai rike hannun tafi ɗaya da hannun dama, yace hadha kitabun min rabbil alamina, wannan littafi Allah ne ya sa aka kawo mini shi, fihi asma'u ahli jannati wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim, a cikin wannan littafi akwai sunayen ƴan aljanna, kowa da sunansa da sunan babansa da sunan garinsu ko ƙabilarsu. Thumma ujmila ala akhirihim, sannan akai total aka faɗi adadinsu a ƙarshe. Annabi ya ce fala yuzadu fihim wala yunqasu, ba za a rage ba, ba za a ƙara ba, abadan har abada. Wa qala lillazi fi yasarihi, ya sake ɗaga ɗayan da hannunsa na hagu ya ce hadha kitabu rabbil alamin, wannan ma littafin na Allah ne, daga gurin Allah aka kawo mini shi. Fi asma'u ahlin nari wa asma'u aba'ihim wa qaba'ilihim, a cikinsa akwai sunayen dukkanin ‘yan wuta da sunayen iyayensu da sunayen ƙabilunsu. Thumma ujmila ala akhirihim, sannan an gama jumla, an yi jumillarsu a ƙarshe. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yuzadu fihim wala yunqasu, ba za a rage ba, ba za a ƙara ba. Fa qala ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka ce fa fi ayyi shay'in na'ama, to aikin ne za a ce mu dinga yi kenan. Wa qad furiga min al-amri, in an rigaya an gama an rufe magana gaba daya. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace saddidu, ku toshe kafar barna da halaka. Wa qaribu, ku kusanci tafarkin shari'a da tsira. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa inna sahibal jannati makhtumun lahu bi amali ahli janna, lalle duk wanda Allah ya riga ya kaddara dan aljanna ne, to karshe Allah madaukakin sarki zai cike masa rayuwarsa da aikin ya aljanna. Zai mutu yana musulmi, zai mutu yana kalmar shahada, zai mutu yana yarda da Allah, zai mutu ainihin cikin hayyacinsa na addininsa. Wa inna sahiban nari makhtumun lahu bi amali ahli nari, wanda kuma duk yake asalin shi dan wuta ne a cikin littafin Allah, za a cike mai rayuwarsa da ayyukan ‘yan wuta. Da haka ko da mutum yana rayuwa yana aiki, kai ya sakankance cewa ai ya tsira, sai ya gaya mutu da imani. Haka nan ko da mutum yana rayuwa yana yin aikin barna, kada a sakankance da cewa ai halakakke ne, sai ya mutu a kan wannan tafarkin. Idan Allah ya so, yana iya juya wanda ya rayu a kan kafirci zuwa ga ya cike da alkhairi, ya cike da tauhidi, idan dama can yana cikin ‘yan aljanna. Kamar wancan saurayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga duba shi cikin masu masa aiki a gidansa, wanda iyayen shi Yahudawa ne, yana rashin lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi, ya ce masa ka faɗi kalmar shahada. Wannan yaro Allah ya taimake shi, Allah mai gamdakatar, bayan iyayensa sun ba shi shawara, ya furta kalmar shahada ya tsira. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba a amminsa Abu Talibin, yayi da shi faɗi kalmar shahada, shi kuma bai faɗi ba, saboda haka bai samu wannan tsira ba. Haka kuma ana iya samun mutum a haife shi musulmi, sai ya zo daga baya ya rida, kamar yadda ake samu a wasu wurare ko wasu lokuta ko wasu garuruwa. Hasali ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan rasuwarsa, akwai wanda suka yi rida suka bar musulunci, har sai da Sayyidina Ali, Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya yaƙe su. Daga cikinsu wasu an kashe su a kafirci, wasu kuma sun dawo musulunci. Saboda haka al'amarin dai duka na Allah ne, sai dai a nemi falalarsa, a nemi taufikinsa, a nemi dace daga wajensa. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa in amila ayya amalin, ko da kowane irin aiki yayi za a cike masa da abin da Allah ya kaddara masa. Thumma qala bi yadihi, sannan ya hada hannayensa haka. Fa jama'aha, ya hada suri guda daya. Fa qala, yace faraga rabbukum min al-amal, Allah ubangijinku ya riga ya gama aiki gaba daya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, Allah yace Allah maza sai sama yayi istishhadi da wani bangare na aya. Wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati, wani sashi za su shiga aljanna. Wa fariqun fis sa'ir, wani sashi kuma su shiga wutar sa'ira. Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta, ka sa mu tsira zuwa aljanna da mu da iyayenmu da malamu da sauran musulmai. Wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a cikin musnadinsa, haka na al-Imam Abu Isa Tirmidhi a cikin Jami' al-Tirmidhi, da Ibn Abi Asim a cikin Kitab as-Sunna da wasunsu. Waɗannan suna daga cikin hadisan da suka zo don tabbatar da ƙaddara ta ainihin makomar bayi cewa Allah ya riga ya gama hukunci akan ta babu wani canji da za a yi. Sannan kuma lokaci guda suna tabbatar da cewa kaddaran ba ta nufin kuma kowa ya zauna ya shantake ya jira abinda hali zai yi. A cikin hadisi dai saboda haka kawai wani ya ce ya yi imani da kaddara amma kuma shi ba zai aiki ba saboda ya ce an riga an gama. A hadisin da ya ce akwai kaddara kuma zala sai sama da ya karantar da hadisin wasu daga cikin sahabbai suka yi irin wannan bayanta da wasu mutane suke yi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba haka ba ne. Kaga yana cewa ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba ya hadisi ba. Abin da yake so ya nuna mana hadisin shine karfin kudurar Allah da buwayarsa da kasancewarsa mai juya komai yadda ya ga dama da kasancewar bayi ba su da wani katabi sai yadda Allah ya dace. Zaka sai ka nemi aljanna a wurin Allah kayansa ne. Ta yaya ake nema? Ta ka tashi ka yi aiki, ka yi imani, ka tashi ka yi aiki nagari, ka tuba daga zunubanka, ka nemi gafara Allah, kuma ka yawaita addu'a wajen neman wato wannan rahama da falala ta Allah daga wajensa. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wancan saurayi na hadisin Mu'adh mun sha ishara zuwa gare shi ya ce masa ai mu da Mu'adh duk abin da muke yi neman aljanna muke yi da kuma neman gujewa daga wuta din. Allah ka sa mu samu aljanna ka daidaitar da mu daga wuta. A malam mai littafin wato tafsir da ya zo fassara wannan aya yake cewa inna Allah ta'ala qad alima fil azli anna fulanan sayamalu bi amali ahli aljanna. Allah madaukakin sarki a cikin ilimin sa madawwami ya san cewa wani dan wani mutumin gari kaza zai kasance mai aikata ayyukan ƴan aljanna ne tun farko wa yastamiru ala zalika kuma haka zai tabbata ila an yalqa rabba har ya gamu da ubangijinsa. Wannan sinfi na farko kenan. Aw yatahawwalu min as-sa'a ko kuma wanda Allah ya san ya halicce shi zai fara aikin aljanna amma daga baya ya tahawwalu min at-ta'ati ila al-ma'asiya zai juya daga bautar Allah da masa biyayya zuwa ga saban Allah fi marhalatin min marahil hayati a wani bigire cikin lokutan rayuwarsa aw ya'mala bi amali ahli an-nari kuma Allah ya san wanda tun farko shi ma zai fara ne da aiki na ƴan wuta hatta yalqa rabba har ya gamu da ubangijinsa aw yataghayyaru haluhu ko kuma na hudu shine wanda kuma halinsa zai canza min al-ma'asiya ila at-ta'a daga saban Allah zuwa biyayya fa yukhsamu lahu bil khair sai a cike masa da alkhairi alima Allah ta'ala kullu zalika Allah ya san duka wannan zaka nau'in mutane iri guda ne akwai wanda zai fara tun farko da aikin alkhairi kuma ya cike da aikin alkhairi akwai wanda zai fara da aikin wuta ya cike akan aikin wuta akwai wanda zai fara da aikin alkhairi ya juya zuwa aikin barna ya cike akan aikin barna akwai wanda zai fara da aikin barna ya juye zuwa kan aikin alkhairi ya kuma cike akan aikin alkhairi to duk waɗannan tafsilan din Allah ya san su kuma babu magana canzawa yadda Allah ya tsara su haka za su faru abinda yake so kai kai ta addu'a kullum ka kasance daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ko da ya yi su don su tabbata kan aikin alkhairi su kare akan aikin alkhairi ko kuma waɗanda za su juya daga aikin ɓarna zuwa aikin alkhairi. Ita addu'a ita kanta ibada ce kuma kamar yadda zuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sunan Ibn Majah da littafin Baihaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan bawa yayi addu'a to idan wannan addu'a ta kan tafi ne ta tafi cikin alamul qadar inda ake aje kaddarorin inda sai ta gamu da kaddararka ita tana cewa kaddarar da Allah ya kaddara maka ta saba da addu'an sai wannan addu'a ta kama kaddaran nan da kokuwa sai ta yin kokuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana ci gaba da yin addu'an to har wannan addu'a wata rana ta galabaici wannan kaddara sai Allah madaukakin sarki ya juya maka kaddararka. Wannan yana cikin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab akwai kaddarorin da dama Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa yayi su kaddarorin wanda suke temporary an kaddara ma wani abu kaza amma sai a sa sharadi cewa in yana addu'a za a iya a ƙara abin in mai kyau ne ko kuma a juya mishi zuwa wani abu mai kyau saboda haka ba a so mutum yana addu'a ya ji cewa ya gaji ko ya kosa ko tuntuni yana yi ba a amsa ba to kana yi ma ba a amsa ba yana kuma ka daina kenan kaga bai kamata ka daina ba
sannan kuma Allah ya riga ya alƙawarin duk wata addu'a da bawa yayi to wa qala rabbukum du'uni astajib lakum yana amsawa amma amsawar a cikin tsarin Allah ba dole ka ganta yadda kake tsammani ka dauka kawai da kai Allah ya amsa amma amsawa Allah zai yi ta ne a cikin ilimin sa da hikimar sa da tsarin sa ba dole ka ganta yadda kake tsammani ko yadda kake so ko yadda kake tsara ba amma dai tabbas Allah madaukakin sarki ya amsa indai kai addu'a kuma ta cika sharuɗan da shari'a ta gindaya da ainihin amsa addu'a wallahi musta'an babu laifi mu dan tsaya anan mu dan yi wani tsokaci akan mas'alar da Allah ya ambata anan shine daga cikin abubuwan da Allah ya ambata da yace wa amma man bakhila al-bukhl rowa a ce rowa da ake ganin ta kaman wani karamin al'amari zama ita ce abu na farko da aka ambata a cikin jeren giyar dabi'u da halaye da su halakar da mutum ya kamata lalle mu tsaya mu kalli wannan mu nunfasa akai magana ashe ba karamar wato mas'ala bace babbar mas'ala ce kuma hali ne mummuna daga cikin halaye wanda har ya kai a fara ambata shi cikin jeren giyar abubuwan da su halakar da mutum su sa ya zama matsiyaci ranar gobe kiyama babu shakka rowa hali ne wanda yake da Allah wadarai kuma ƙarshen shi abin nadama ne kuma tasirin da yake bari akan mutum da al'umma munanan tasiri ne haka wajibi ne dan adam ya guji rowa a duniyar sa da lahirar sa a cikin alqur'ani mai girma alal misali zamu ga cewa Allah madaukakin sarki a wurare kamar guda bakwai yayi Allah wadarai da rowa yayi mummunan siffantawa da kore ta daga cikin ayyuka na alkhairi kamar cikin Ali Imran da suratul nisa'i suratul tauba suratul muhammad alhadid da kuma nan da muke magana cikin suratul layli da kuma cikin suratul hashari Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani kaman cikin farko cikin Ali Imran wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wadanda suke yin rowar abinda Allah ya ba su na falalarsa kada su yi tsammanin huwa khairan lahu wannan halin da suke yi wai wayo ne alheri ne sanin darajar dukiya ne Allah ya ce bal huwa sharrun lahu sharri ne sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama abinda suka yi rowa da shi ranar al-qiyama za a wurwura musu shi za a yi musu aurwar da shi a wuyansu walillahi mirasu samawati wal ard kuma da abinda suka mallaka a nan duniya Allah ne zai gaji kayan sa dama nashi ne wallahu bima ta'maluna khabir dalle Allah madaukakin sarki masani ne da abinda kuke aikatawa a ganin zargi ne ga rowa din ce mutum ya dinga riƙe hannun shi wajen ciyarwa ya ƙi bayarwa ya hana kowa sai dai kansa ko na kusa da shi ko wasu waɗanda ya ware su kare yake ba har ma ya hana kansa wani lokaci amma ka ce idan mutum ya hana hakkansa to shine ash-shuh haka suke tarihin cewa al-bukhl qabdul yadi anil infaq mutum ya riƙe hannunsa daga ciyar da dukiyarsa فإذا كان المرء كريما على نفسه فهو شحيح idan mutun ya zama wato shi bai wa kanshi ruwa amma yana yi ma wasu afwan fa huwa bakhil karim ala nafsi fa huwa bakhil shi zai ci ya sha wanda yake so babu wanda zai samu mutanen gidan shi zasu ci sha wanda suke so babu wanda zai samu sai shi da ƴaƴansa ko da matansa ko da makusantansa amma sauran mutane ba su samu wato wannan shine bakhil wa idha mana'a nafsahu idan ko rowa ta kai har ya hana kansa fa huwa shahihun shine za a ce makwado kenan ko da Hausa dan wani akan ya ci dan kada wani ya ganshi ma yana ci ko wani ya sa rai zai wa kanshi rowa akwai wanda ko tafiya aka ko ana zaune ne a wani majalisi ko a cikin anguwa ko a cikin gida da ya ci a gani to gara kawai ya hawa kaga yayi wa kanshi rowa zai so ya yi sabuwar riga saboda kada wadda take jikinsa ta jiya wani ya ce ka bani sai ya ce ba gani ba har yanzu ban ɗanka ba zai so ya fito da abincinsa waje cikin dandali da ake zama ko wata majalisa dan kada abokai da ƴan uwa da masu zama a wurin su ci ya gwammace ya bari sai ya je gida ya ci bayan yayi sanyi a dai so wato ya siya zaka ba a zo a kawo sallan wani abu kowa yana sai amma shi to sai gim saboda kada ya siya wani ya sa rai wannan shine ash-shahi bari sa sutura mai kyau ba bari ci abinci mai kyau ba ba za a ga yana harka ta wadata ba dan kada wani ya sa ran zai samu auren sa wannan bala'in shi yafi na marowaci kuma shi sai Allah mai kasance yake cewa man yuqashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun wanda Allah ya tsare shi daga yi wa kansa ruwa wannan hakika yana cikin matsiranta wanda suka tsira a cikin suratul nisa'i Allah yake cewa alladhina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhl lalle wanda suke rowa kuma suke umartar ruwa mutane da su rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna koye abinda Allah ya ba su na fadalarsa yana yin ruwa matakin farko kenan na biyu kuma yana umartar mutane da ruwa sai dinga koya ma na ƙasa da shi da abokansa duk wani wanda yaga yana dan sakaci yana yin kyauta ce baka da hankali ka biya wata na ka ba su siya taka ni ba gaida nake yi ba ba gani ba na ba kowa ba ya ga wayan nasiri ba ku dike sannan kuma wayaksumuna ma atahumu llahu min fadli za su koyi da abin da Allah ya ba su ko ilimi ko dukiya ko wata falala sai zai koyi baya so a gani in wani ko fasin zai sai ya koyi daidai abin din balance din shi ko da ne fasina account din shi sai ya koyi daidai balance din ka a gani saboda kada asaran kada a yi mishi tsammani mai wadata ne har wani ya sare saboda haka ba zai yi wani abu da za a gani ba ba ku gani da ba ko da layyan din da ake yi yanzu wani saboda tsaban bala'i a cikin gidan yankan rago shi ba wanda zai gama an yanka rago balantana ya sare in ma dai ka ga jini ya fito oho baka san daga ya fito ba fa ina cewa duk masu yankawa a gidansu marowata ba ne amma dai ya saba al'adar da aka sani da ko sai dai mutane su dan dinga jin kanshi haka ko su ji warin kashin dabbobi Allah ya kyauta to wanda dai ya zama wato bayan rowan ma ya umarci mutane da su ma su dinga zama marowata sannan kuma duk wani abu da zai alamta shi mai falala ne sai ya koye shi Allah ya kyauta a cikin suratul tauba Allah yake cewa min wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunan min as-salihin daga cikin su munafikai da Allah yake lissafawa cikin suratul tauba akwai wanda yake wa Allah alƙawarin cewa ni yanzu saboda bani da shi amma da ran samu za a ga yadda zan dinga aikin alkhairi dinga taimakon talakawa da marayu da zawarawa inda za a yi wani aikin alkhairi mu ne kan gaba-gaba abinda ya sa ba ma yi saboda ba mu da shi amma da Allah ya ce wallahi kunna min as-salih ko za mu zo mutanen kirki falamma atahumullahu min fadli da Allah ya tashi ƙaryata su kunyata su sai ya dauki arzikin sai ya ba su akwai wanda da can yana cikin talakawa yana jin gari yana jin kidan general ana nan kawai sai kuma ya samu maimakon yayi abin arziki yadda da yake nuna cewa ai saboda bayi da shi ne a gidansa ko a cikin al'umma ba a ganin aikin alkhairin sa amma kuma yana samu Allah ya ce bakhilu bi sai su rowa da abin da Allah ya ba su wa tawallaw wa hum mu'ridun sai su kauda kai suna kwa musu wa'azi ma ba sa jin wa'azi shi Allah mala rabu da ka san irin wahalar da muka sha mu mun san wahalar talauci da aka dole ne mu alike ta dukiyar mu kamar hadisi wadannan mutane guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar labari da mai barasu da mai makanta da mai kuturta ko da kowannen su yake cika baki cewa an bashi arziki zai abin alkhairi Allah ya gwada su ya ba su arziki ya canza musu halittar su ya canza musu rayuwar su sannan kuma sai ya aiko mala'ika ya goye musu jarabawa aka zo gun mai barasu mai mele kenan aka mishi aka yi bara yake bayarwa aka ce ka tuna fayyada kake da kaza 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 ya ce shi ƙarya ne shi bai taba zama haka ba ma shi dama arzikin shi ma kabiran an kabira ne iyaye da kakanni da duk zuriyar su ba azurta ne haka shi ma kuturu shi ma kai wannan ainihin wato ƙarya sai aka samu na ƙarshen shi ne makahu wanda shi Allah ya ce baki shi bai yi wannan son zuciyar ba ya dauka ya bayar dan gane wato a cikin duk masu arziki a cikin guda uku don an yi sa a samu ɗaya na kirki one over three an samu one over three cikin mutane masu wadata suka zama masu bayarwa to suna iya sama da alkhairi a cikin al'umma Allah ya kiyaye babu shakka dai ruwa mugun hali ne jama'a a haka nan a cikin dai alqur'ani Allah yake tan yasalkumuha fayuhikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum cikin suratu Muhammad kenan ko in yasalukumha da za a dinga tambayar ku ku bayar da abin da yake hannunku fayuhikum kuma anace ai ta maimaitawa anace muku wajen tambaya Allah ya ce tabkhalu wallahi ruwa za ku dinga wa yukhrij adghanakum kuma Allah zai fitar da kullakullan da ke cikin zakatanku da hankali sai an gane kowa irin mugun halin shi da mugun tunanin shi wato da za a matsa wa masu abin hannu da yawan aroke su ku yi sadaka ku yi kyauta ku taimaka fi sabilillahi to duk abin da ke cikin zuciya kowa sai ya bayyana yukhrij adghanakum shi da Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabqa ga kunan din da ana ta kiranku ana cewa ku zo ku ciyar dan daga addinin Allah faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake ruwa man yabkhal Allah ce duk wanda yake ruwa fa fainna ma yabkhalu an nafsi to yake ya sani fa yana wa kansa ruwa wallahu al-ghani wa antumul fuqara shi Allah mawadaci ne na gani da isa wa antumul fuqara ku kuma ku ne asalin talakawa Allah yace wallahu dunya antum faqatu wallahu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum kuma idan kuka juya wa addinin Allah baya to Allah zai replace ɗinku da wasu mutane wanda ba irin ku ba su zo su yi aikin da Allah yake so na addini so haka duk wanda yake ruwa ya sani cewa kanshi yake cuta bai cuci Allah ba bai cuci kowa ba kanshi yake cuta man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi in san zaka ruwa ka cina wannan man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi ah haka nan a wace a wani waje daga cikin da muka ambata akwai hadisi ko alladhina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli ko suma nan mai tawallafa inna Allah huwal ghaniyyul hamid kuma irin waccan wajen to ba sai kuma nan da aka ambata suratul hashr me ya cikin suratul hashr na fada hashr kuma yuka sharam sai shine wannan shine ma wato ruwa plus din kenan ko wato ruwa din abin nan version 2.0 an wuce na farko kenan eh maqalu da aka ce to hadisai kuma sun zo da yawa dan nuni zuwa ga hadari da munin ruwa daga ciki zamu ambaci wasu a gurguje kafin lokaci ya kure annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-imamu tirmidhi yana cewa la yadkhulu jannata bakhilun wala khabbun wala kha'inun wala sayyi'ul kalima annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulu jannata bakhilun marwaci bai shiga aljanna wato bai samu damar yin aikin shiga aljanna saboda al-infaq shine aikin aljanna ta yadda hatta mutumin da zai mutu da Allah yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wanda duk mutum inda yake aikin alkhairi ba da a ce mutum ta riske shi da zai samu damar da za a jinkirta mishi me ya aikin da zai ga cewa in yayi zai kashi aljanna shine sadaka ba zai ce bari tashi sallah ko azumi ko tilawa ko na ba fa as-sadaqa bai ce fa usalliya ko fa asuma ba wani ya nuna muhimmancin sadaka wajen tsira sannan yake cewa itaqun nara bi lobi shiki tamra ka nemi tsira daga wuta ko da dabino kwaya ɗaya ka raba ka ba da uwan ka rabi da niyyar Allah madaukakin sarki ya tsirtar da kai daga wuta sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace marwaci baya shiga aljanna sannan yace wala khabbun haka mutumin da yake hatsabibi mara kirki wanda kullum bayi da aiki labar da shirya makirci shirya makarkashiya neman ganin bayan mutane kullum halin shi na neman fitina ne shine khabbul wato hatsabibi ko mara kirki wala kha'in haka nan kuma mahaici wanda ba shi amana yace wanda za a yarda da shi ha'inci Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wala sayyul kalima da kuma wanda yake bi da magana ne daɗi wanda wannan yana alfarin cewa shi bai iya magana ba shi duk abin da ya zo bakin shi kawai fadi zai to wannan yana ganin kamar kankanin abu ne da manzo Allah sai yake cewa wa inna adakum la takallamu bi kalimatin ma yatabayyana fiha mutum yana iya fadan magana bai tsaya da mu da ita ba za ta yi kai shi wuta Allah ya tsare a cikin riwaya al-Imam Tabarani a cikin al-Awsat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun muhlikatu abubuwa guda uku masu halakar da mutane ne shuhul muta'un rowa wanda mutum yake biye mata dabi'ar rowar ta daga cikin dabi'u na dan adam kuma Allah yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a dan adam an halice shi da ainihin alhala da kururuwa da rashin bin abubuwa sanusan da hadama yana cikin ma'anar alhala idan masa sharru da zu'a in shiga cikin bala'i ya dinga korafi kiyar ya dinga kuka kiyar wai idan masa alkhair idan kuma ya samu alkhair shine wadata manu'a zai ruwa wannan akan dabi'a dan adam kenan to shine mutum idan da dabi'a ruwa amma kuma ya biye mata bai yake ta ba shuhul muta'un zai halakar da mutum wa hawan muttaba da san zuciya wanda shi ma ake biye masa wa ijabul mar'i bi nafsi da kuma duk wanda yake ganin shi isashe ne yana burge kansa girman kai da burge kai da jin cewa kai ka iya ko kai nagari ne ko kai na Allah ne kowa ba ya iya ba sai wannan ma yana wadannan abubuwan guda uku suna halakar da mutum sannan a cikin wata riwaya da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin dogon hadisi manzo Allah sai sai yake cewa masalul bakhil wal munfiq tsakanin marowaci da tsakanin mai ciyarwa misalin su kamar sai rajulaini alaihima jannatani min hadidin min ladai sadayhima kamar mutane ne guda biyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka saka musu sasari na karfe tun daga kan kirjin su a ce an sawa mutun sasari hannu da kafa da wuya har zuwa kasa to su biyun nan daya marowaci ne daya mai kyauta ne shi mai kyauta ne san da ya bayar sai guda daya balle duk san da ya bayar sai wani ya ƙara ballewa ba zai gushi ba yana bayarwa har sai ya yantar da kansa shi kuma mai ruwa din duk san da ya rike sai suna ƙara matse shi yana rikewa suna ƙara matse shi har sai ya halaka dogon hadisi da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanci tsakanin mai ciyarwa da yadda yake yanta kanshi daga wuta daga sasari na ainihin wato azaba da kuma marowaci wanda yake kullun ƙara daure kanshi dan ya halaka a cikin wani hadisi na limamu at-Tirmidhi ha ila wanda yake isnadin shi da'ifi ne amma ma'anar sa tabbatacciya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaslatani la yajtami'ani fi mu'min lallai dabi'u guda biyu ba sa haduwa a wajen mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluqi rowa da mummunar dabi'a a wacin wata riwaya ingantacciya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce aka ce mishi wato mu'mini zai iya yin rowa ya ce zai iya yi zai iya yin zai iya zama matsoraci ya ce zai iya zama matsoraci sai aka ce to ƙarya fa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini baya ƙarya to kaga wannan hadisi yana gasgata mana yiwuwar haka wato ba za su haɗu ba domin ƙarya tana daga cikin limamai a cikin tawaga su'ul khuluqi wato bin ba su haɗuwa ana iya samun mutumin da yake da halin shi bai da kyau amma kuma hannun shi na sake zai iya baka kuma ya ga maka munan magana ba ko kuma wanda shi baya bayarwa amma kuma bai ce maka komai ba za ka ji shi ba bai ma so ya faɗi magana ka alazinta mai cewa sai ya bayar a ina ji ana samun haka ko eh a ce shi dai ba ruwan shi ba za ka an sha ba hannun shi ba ko ba zai kula ka komrad kenan ko Allah ya kyauta ha saboda munin dabi'ar rowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har addu'a ma yake yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri a cikin hadisin Bukhari ya Allah ina neman tsarin ka daga rowa ina neman tsarin ka daga in zama mai raki matsoraci kuma ina neman tsarin ka daga ka bar ni in yi tsufa mummuna shine an uradda ila arzalil umri kai la ya'lamu ba da ilmin shay'a Allah sallallahu alaihi wasallam tsari daga wannan abubuwan guda uku wanda kaga sauran biyin ai dabi'a ce ragwantaka dabi'a ne haka tsawon rayuwa har mutum ya ragwargwabe dabi'a ne da Allah yake halitta mutum akai amma da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin su tsari daga gare su kuma hada da ita kuma wannan wanda ta kuma wato hali ne wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara a unguwar kabilar Banu Salima a cikin garin Madina unguwa ce daban a cikin awali da ya je ya zauna da su aka gaisa aka yi fira sai yake tambayar su ya ce wane ne mai anguwa ko wane ne dakace ko hakimin wannan anguwa sai suka ce wani sunan shi Jaddu ibn Qais wannan Jaddu ibn Qais ba mutumin kware bane ana ma tuhumar shi da akan cewa addinin shi irin na dan salun wato cikin ana mai kallon munafiki saboda kaga ba mutumin arziki bane da har za a damu da shi sai suka ce Jaddu ibn Qais illa anna nubakhiru amma fa muna mishi kallon marowaci shine shugabanmu amma yana da ruwa bai da hali da ake sa rai a samu daga shugaba na gabata da sakin hannu da sacrifice da sauransu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a to ba zai yi ba inna sayyida la yakulu bakhila bai yuwa a ce shugaba ko marauci yace daga yau na cire muku bal sayyidukum amr ibn al-jamu' yace wani amr ibn al-jamu' wani dattijo cikin sahabbai ashabul aqaba yace shine shugaban ku daga yau shi kuma ya shahara da kyauta da sakin hannu da sanin ya kamata da dukkanin sacrifice saraka daga cikin sabobin da ake so a samu daga jagora cikin al'umma sawun shugaba ne gwamna ne chairman ne commissioner ne shugaban kungiya ne limami ne mai gida ne a cikin gidansa duk wanda yake da wasu mutane a kasan shi ko oga ne a shagon dinki ko a gareji to bai dace da marauci irin ogogin da za su yi abinci kawai zauna ya ce yana muzurai yana daga zoko yana sha kuma ya cinye kawai tashi bai dace wannan ba halin manya bane koda ba za ka ci tare da yaranka na aiki ba kuma zaka iya siya musu ya kamata ka rage musu don kuma kace to kowa ya yi loma daya ya mai da yawun shi ko ba daidai bane ya kamata mu dinga gyara wa jama'a ba daidai bane wannan hali ne mummuna kuma zaka ga yara har su girma suna tunawa cewa wani yayan su ko wani ogan su bugun maroci ko ya mutu a ce to Allah dai ya ji kan wani ba za a bi shi addu'a da zuciya daya ba ana ganin kan bai tunta mai addu'a ba Allah ya kyauta a cikin wata riwaya ta Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washuh ahirdunku na hana ku bakar ruwa fa innahu ahlaka man kana qablakum ruwa ta halakar da al'ummar da suka gabace ku yahudda da nasara amarahum bil kadhibi ruwa ta sa su ƙarya fa kadhibu ne suka dinga yin ƙarya marwaci shi na ce bare ya ce wallahi ban da shi wallahi ba ni da shi ni ma yau gida na haka aka tashi kuma ba haka bane shi kaga account ina ko karfin fa na ban da shi yau ban fito da kosisi ba kuma duk ba haka bane ko da babu kosisin anan akwai su alalitarsa ko abajinsa ko account ɗinsa kaga ƙarya ce wa amarahum bil zulmi ruwa ta umarce su da mugunta fa zalam sai suka yi mugunta irin abin da shugabanni suke yi na su hana mutane irin abin da masu shi suke na su hana mutane akwai zalunci a ciki wani ma ya hana ka haƙƙinka wanda naka ne na gadanka ko na bashi da aka baka aka bayar ko ajiya ko kuma dai ganin ido yana cikin zalunci wa amaruhum bil qati'a rowa ta umurce su da raba zumunta fa qata'u suka raba zumunta akwai wanda akan ya bayar ya gumace kai goyin da za a ganshi ya gumace canza gari ya gumace sa kare a gidansa ya gumace blocking din mutane a wayarsa ya gumace ki daukar lambobin wayar ɗan uwansa ko mutanen ƙauyensu ko ya daina shiga cikin mutane kaga duk wannan alqati'a ce ya hana iyaye ya hana ƴaƴa ya hana abokai ya hana kowa sai kuma ya mutu a rasa yadda za a yi da dukiya Allah ya kyauta rowa iri-iri ce jama'a amma daga ciki akwai kamar da Imam Ibn Qayyim ya tattauna akwai yace akwai al-bukhl bil ma' rowar ruwa mutum yana da famfo ko yana da rijiya ya hana kowa diba wannan tana cikin manyan munanan ruwa da mutane suke ko kuma fadlul ma'i ya gama amfani da shi abinda ya saura ba zai ba wani ba wanda yake gona wanda yake bar ruwa ko wanda kasha ko wanda yake rijiyarka ko wanda yake famfanka ko wanda yake gorarka dai yana cikin fadlul ma'i akwai kuma al-bukhl bil ilm ruwa da ilimi mutum Allah ya bashi ilimi yake karantawa kuma mutane suna buƙatar ilimin sa ko a mai tambaya ya san amsa yake bayarwa ko ya ce sai an mishi wata hidima ta musamman wanda ta fi ƙarfin mutane ya sa mutane su sharda wanda ba za su yi ba akwai wani malami cikin malaman magabata shine Abdullahi ibn Maslama ibn Qana rahmatullahi alayhi malamin Imam Malik shi ne taɓa yin mafarki an yi tashin alkiyama sai aka ce malamai ina malaman hadisi sashi je aljanna kawai shi ma sai ya miki shi malaiku suka daka mai tsawa suka ce kuma ka zauna kai kana karantarwa ne zaka tashi ce wallahi ina malamin hadisi ne na yi katu ga Imam Malik na yi katu a gun wani da aka ce ai ba karantar da kowa ba yana farkawa ya yi istighfari ya tuba daga wannan rana ya gane ishara ce ake mishi akan ya akai kayi ilimi ka bar karatun ka aje ka je ka bude shago kai a kasuwa ka zama dan kasuwa ko ka zama dan siyasa ko ka shiga aikin dan sanda ko ka shiga aikin road safety ko waɗannan masu kar mutunci ne sunan su karota ka je zama kawai wani shashasha ka lalata kanka kuma sai ana magana ilimi ka dinga cewa mu fa mun san wannan karatun ko ka dinga musu da malamai sun faɗi gaskiya kana jan jayayya wannan malami sai da yawa yi gari yana cigiyar dalibai don Allah ku zo ku koya muku karatu sai su ce ku zo da safe su ce za mu ji gun wani ce to in kun taso ku biyo su ce a'a malam wani ya ce mu bi bayan hantsi ce to idan an yi asarar fa ce wallahi na ma muna darasi ce to ko bayan isha ma don Allah ku ce to shikenan zamu go bayan isha ina nan ina jiran ku ba haka zai ta jiran dalibai har 10 na dare har tsakan dare dan ya samu ya kawo musu karatu har ma ya zama da gaske ya zama malam saboda ka yana daga cikin hadari mutum Allah ya bashi ilimi wanda ake bukata yake karantawa akwai kuma da gaske muna nan rawa kuma akwai al-bukhul ala nabi sallallahu alaihi wasallam yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawa shine a ambaci sunan sa kasa mai salati ya daga gaske abinda malaka jibril yazo yayi addu'a yace Allah ya tabar da wani nabi yace amin Allah ka tabar da wani nabi yace amin Allah ka tabar da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin sabai suka ce da waye yace malaika jibril yace Allah ka tabar da wanda ya riski iyayensa a rayi bai iya aikin da ji aljanna ba nabi yace sallallahu alaihi wasallam yace amin Allah ka tabar da wanda ya riski watan ramadana har ramadana ya shigo ya fita bai aikin da zai ji aljanna ba nabi sallallahu alaihi wasallam yace amin sannan kuma Allah ka tabar da mutumin da aka ambaci sunana sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji saboda bakan ruwa ya kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati salaka akoya jama'a akwai kuma rowa daga cikin munanan rowa ila akwai al-bukhul bil jahi mutum yayi rowa da wata alfarma da yake da ita yana da hanyar da zai sa mutane ya aiki yana da hanyar da zai taimaka wa mutane yana da capacity go da zai yi magana ayi ce ni ba ruwa na ni ba na shiga irin wannan magana zai sa mutane admission zai sa mutane aiki zai shiga da su soja zai iya an kama wani da wani laifin da bai kai ya kawo ba ana zalunta shi zai iya kiran DPO ko shugaban sojoji ko alƙalin ya nemi alfarma ayi wani abu wani kaza yana neman aure baban yarinyar wani mutadan mutum ya ki saurara shi kai kada yake jin magana ka kace babu ba za ka je ba don yana cikin al-bukhul bil jahi ai kuma al-bukhul bil kalam ruwan zance ruwan zance shine mutumin da watin a ga abinda ya kamata ya fadi na sheda ko abinda ya kamata ya fadi na tahziri akan wani abu amma ba zai iya fada ba wani kura yana kallon yaro zai fada kwata kawai dariya zai irin yadda yanfula da suke ko dangin mai yanfula na haka suke akwai kuma al-bukhul bin nafs shine mutum ya rowa kansa makansa shine ya kasa yin wani aiki da lafiyarsa wanda zai tsira ranar alkiyama wannan yana wa kanshi rowa ne shine man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara ina ganin bari mu saurara a nasu da kullun lokaci ta dai ka muna dai karo junan mu nasiha cewa lalle rowa ba abun arziki bane ba abun alkhairi bane shi sa ma'ana aka ambace ta a cikin abubuwa masu hadari kwarai da gaske da su halakar da mutane abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi Allah ya gafarta mana zulmun da kwarakuran mu Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh